نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيومنا شدة جوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبودة دريودة أربعين دأوكو سيني كما بقي جوات مهدو ميلادية دبودة عشرين دجي في غبرة كراتمنا تفسير القرآن من جرمة منا سكندي تفسير سورة النساء za mu tashi da yaddar Allah da amincewarsa aya ta 56 innal ladina kafaru. Fatan mu dai Ubangiji ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da fahimta daidai da kuma aikata daidai. Bismillah.
A'udhu billahi minash كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري لا الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة ونذكرهم ظلا
Ubangiji ta'ala ya ce innal ladina kafaru bi ayatina, haƙiƙa wanda suka kafirce wa ayoyinmu sawfa nuslihim nara, da sannu za mu shigar da su wata wuta. Kullama najidat juluduhum, duk lokacin da fatunsu suka ƙone baddalnahum juludan ghayraha, sai mu canja musu wasu fatun liyadhuqul adhab, domin su ɗanɗana azaba. Inna Allah kana azizan hakima, haƙiƙa Allah ya kasance mabuwayi ga garbadau, hakiman mai hikima gwani a cikin mulkinsa. Walladina amanu wa amilu salihati, amma waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari, sannu da kiruhum jannatin, da sannu za mu shigar da su aljannatai, tajri min tahtihal anharu, wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu. خالدين فيها أبدا سنا ما تدوم أجنت هر أبدا لهم فيها أزواج مطهرة سنا دماتا يتركا كا أجنت وندخلهم ظلا ظليلا كما دام شقدسو إنوا مير وچيا وچباتا كاريوا بايوم أبنجي سبحانه وتعالى يا فتاتشيوا فمنهم من آمن بي ومنهم من صدع عنه. Daga cikinsu akwai wanda suka yi imani ko dai da shi Annabi Ibrahim din, da kuma da suka kafirce masa, ko kuma a'a akwai wanda suka yi imani da manzon Allah wasu kuma sun kafirce masa. Allah ya ce masu wannan laifin wa kafa bi jahannama sa'ira, ya ishe su jahannama ta zama ita ce abin kukuna su, wacce Allah ta'ala zai kona su da ita saboda kafircewa Allah da kangare masa da saba wa littafin Allah da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma sai ce innal ladina kafaru, haƙiƙa su dai ɗin wanda suka kafirta, suka kafirce bi ayatina, suka kafirce wa ayoyinmu, sawfa nuslihim nara, Allah ta'ala ya ce da sannu za mu shigar da su wata wuta. An kawo nar ɗin na kira don a nuna ma irin girman wannan wuta ɗin, wuta ce ta musiba, wuta ce ta bala'i. Kamar anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin irin wutar da zai ƙona kafirai da ita, wanda ke toshe mutane ga barin ayoyin Allah da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga irin sakamakon da Allah zai musu shine Allah zai shigar da su wata wuta ta musamman a cikin wuta din kuma kullama ne da juluduhum duk lokacin da fatar su ta kone baddallahu juludan ghayraha Allah yace sai mu canja musu wata fatar wanda ba wannan ba wannan ke nuna ma cewa kenan radadi da azaba asali daga fata ake jin sa sai ba ta koyi zuwa garan mutum kisa idan akai musu azaba din idan fatar ta kone tunda a cikin wuta ba za su mutu ba yan wuta wanda za su dawoma a wuta sune Allah yake cewa la yamutu fiha wala yahya duk wanda ga ce la yamutu fiha wala yahya to bai ta fita daga wuta ba amma wanda za su fita daga wutan muminai ai wannan suna mutuwa amma za su zamo gawayi za a jefa su a ma'ul haya sannan kuma Allah ya kara raya shi to tunda azaba za a yi ta musu tittir to duk lokacin da fatar su ta kone to kuma sai Allah ya canja musu wata fata din da su dandana azaba anan kuma malamai suka ce kamar ibnu ashur yace anan ubangiji subhanahu wataala ba zalunci yayi ba dan wani zai iya cewa to ai fatar da tayi laifin ai ta kone ya kuma za a gini wata fatar kuma ya mata azaba suka ce wannan ba haka yake ba domin ita fatar da Allah ta'ala zai kara samar da ita wata zai kara samun musu da ita ai tushen ta shine waccan asalin fatar daidai yake da dan adam yanzu dukkanin mu nan za mu mutu kuma Allah ta'ala zai kara tashi kaga mu da muka mutun wasu Allah wani gangar jikin Allah zai ta sai sa ran mu ko namu gangar jikin Allah zai kara tashi namu gangar jikin Allah zai kara tashi shi yasa ma kowanne daga gare mu idan ya mutu akwai wani kashi a jikin sa da ake ce masa ajabud zanab wanda wannan kashin kasa ba ta cinye shi wanda shine Allah ta'ala zai karanta da kowa to kaga ba wasu mu bane za a tasa a sa musu rayukan mu dan idan ya zama ka sai ya zama Allah ya halicci wasu mutane yayi musu azaba ba tare da sun masa laifi ba a mu din ne dai Allah ta'ala zai karanta shi mu wasu Allah ta'ala ya dandana musu nima Allah ya sa muna ciki wanda kuma suka kafircewa ayoyin Allah suka kangare manzannin Allah su kuma Allah ta'ala ya musu azaba to haka wajen canja fatu din ma ita fatar da za a canja wa mutum tu reshe ne na tushen waccan fatar wacce ta kone a asali to sai Allah ya canja musu dan su dandana azaba haka za a yi musu fikir wannan kuma shine daidai da irin laifin da suke wa Allah tunda sun kangare wa Allah subhanahu wataala irin laifin da suke wa Allah da hanyar kangare masa da kangare manzanninsa laifi ne wanda suke ta maimaita shi sun yi yau sun yi gobe to shi ma sai ake musu irin wannan azaba din jaza'an wifaqa saboda qaida nan ta aljaza'u min jinsil amal ma'ana irin yadda suka dinga maimaita laifin to su ma sai Allah ta'ala ya ta maimaita musu azaba insha Allah yace zai musu haka ne li yadhuqul azab dan su dandana azaba Allah ta'ala ce inna Allaha kana azizan haqiqa Allah ya kasance mabuwayi ne gagarabadau ma'ana duk wanda Allah ya ga damar kamawa ya ga damar yi masa azaba Allah da cikakken karfin da zai masa wannan azaba din yana da buwaya da karfi da mulkin da babu wanda ya isa hanan Allah ya nufin yi masa azaba sannan kuma hakima kuma Allah gwani ne yana son ya komai inda ya dace subhanahu wataala kenan a cikin umarnin Allah da hanahanan Allah subhanahu wataala akwai cikakkiyar hikima shi yasa zaka samu duk umarnin Allah da hanahanansa akwai cikakkiyar maslaha ga bayin Allah din subhanahu wataala duk abin da zaka ga Allah ya umarni da shi to ko dai zama baki ɗayan abin alkhairi ne ko mafi rinjayen abin alkhairi ne kamar yadda dukkanin abin da Allah ta'ala zai haramta ko dai ya zama dukkan abin nan sharri ne ko ya zama mafi yawan abin sharri ne kaga akwai cikakkiyar hikima kenan a wajen umarce-umarcen Allah da hanahanan Allah wannan to shine irin sakamakon da Allah zai wanda suka kafirce wa ayoyinsa sai Allah ta'ala yake wallazina amanu wa amilus salihati amma wanda suka yi imani na gaskiya imani da Allah da manzon Allah imani na gaskiya wa amilus salihati kuma suka aikata ayyuka na gari domin wayannan abun guda biyu dole su yi an hada su imani da kuma ayyuka na gari dan abin da ke gaskata imanin bawa shine tsaye wasu wajen yi wa Allah da'a da mutum zai ce yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah amma kwata-kwata duk wani aiki na za'a ya ce ba zai ba kaga wannan imani sai imanin ƙarya ne kisa duk inda ubangiji ta'ala zai magana aljanna bayan yayi magana imani sai yayi magana ayyuka na gari kenan aljanna ba a samun ta bayan an yi imani kuma sai an yi aiki ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وهكا انما الله يقول والذين امنوا وعملوا الصالحات حقيقه وين ده سكاي ايماني ايماني نغسيا ايماني ده الله ده منزل الله وعملوا الصالحات kuma suka aikata nagartattun ayyuka ayyuka nagari in aka ce aiki nagari shine aikin da mutun yayi wanda ya zo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ce bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun kaga man aslama wajhahu lillahi kaga wanda ya tsaya kan tauhidi kenan wa huwa muhsinun a ayyukansa kuma yana mai kirtawa ma'ana ayyukansa yana koyi ne da manzon Allah aka aiki baya zama aiki nagari sai ya zama na aikin nan an yi dan Allah kuma ya zama koyarwa ce ta annabi alaihi salatu wassalam to wanda suka yi irin wannan Allah ya ce sanadukum jannatin tajri da sanin zamu shigar da su wasu aljannatai wasu gonaki da lambuna tajri min tahtihal anharu wanda koramu suke gudana a karkashin su yana cikin abin da zai baka kai abin da yake bai ido kyau yake bada sha'awa kaje ka samu gonaki da lambuna ga kuma koramu suna gudana ta karkashin su haka ubangiji ta'ala ya tsara gidan aljanna dan ta zama mai dadi ga masu zamanta ta zama abin jin dadi a barkallo na jin dadi haka Allah ya mutu da fadin tarjefanta da girmanta akwai koramu suna gudana ta karkashin ta sannan daga cikin abu mafi dadi mafi girman dadi a cikin al'amarin aljanna shine abin da Allah ya fada na gaba khalidina fiha abadan kuma suna dawoma a cikin ta har abada duk wanda ubangiji ta'ala yayi masa falala da nima da shiga aljanna to ya gama dacewa babu randa Allah zai fushi da shi ba a shiga aljanna ce an fita an dawo ta ba a yin wannan yasa Allah ta'ala ce fa man zuhziha anin nari wa urkila aljannata faqad faz duk wanda aka tsayar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna Allah ya ce wannan ya rabuta shi yasa a waccan ayar Allah ya ce la yabuna anha hiwala ba sa neman canji musamman Allah ya taimaki mutum ya bashi aljanna da firdausi to baya neman canji daga aljanna ba a shiga aljanna a dawo baya sai dai a ƙara samun daraja a cikin aljanna za ga wuta daraja ce ita kuma afwan aljanna daraja ce ita kuma wuta darakat ita wuta ƙasa take shi sai Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wanda yafi girman laifi ƙasa yake ƙarai ita kuma aljanna wanda yafi daraja sama yake ƙari shi yasa kakan samu mutum a cikin aljanna yana wannan aljannar kuma ubangiji ta'ala ya ƙara masa daraja ya ƙara sama kamar yadda ya zo a hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisin hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya ƙara masa yadda Allah ya ce mutum zai zama yana cikin aljanna kawai sai ga ubangiji ta'ala ya ƙara darajarsa sai ce ya ubangiji daga ina na samu wannan sai ya ce daga addu'ar ɗanka yana duniya da yake yi maka sai Allah ya ƙara mutum daraja shi yasa addu'a ta ƴaƴa ga iyayensu wannan ko shakka babu yana taimakawa mamaci a bayan ya mutu ya koma zuwa ga Allah to kaga Allah ya ce khalidina fiha abadan suna masu dawoma cikin ta har abada sannan banda wannan kuma lahum fiha azwajun mutahharatun ma'ana kuma a gare su suna da wasu mata mutahharatun tsarkaka ko mutahharatun ababan tsarkakewa Abdullahi dan Abbasin Allah ya ƙara masa yadda yace mutahharatun min al-akbar wal ara ababan tsarkakewa daga kazanta da duk wani abu wanda yake da tuko abin da yake cutarwa wannan shine qaulun aba shine qaulun bahak shine qaulun ibrahim an-nakhai haka nan shine qaulun al-hasan al-basri shine qaulun atiya shine qaulun suddi مجاهر يتي مطهرة من البول والهيض والنكام والبذاء والمني والولد أبا بنترك شيوا دقا بولي دجرن الآدى دما جنا دكاكي دمني دمادا دمول ألوكة دما تتاهي فتا أي أكوي قدان تاتار دئتا ثم تن الجنة دا الله ترك كيسو دقوانا قتادا yake mutaharatun min al-adha wal ma'asami ko wal ma'asami wala haidun wala khalfin yace ababan tsarkakewa daga kazanta da ma duk wani aiki na laifi kuma ababan tsarkakewa ne daga ne daga al'ada wannan duk fasarar sai ka hada ta dukkan su Allah ya tsarkake shi daga wannan abuwa ba hamami ba wari, ba doyin baki, ba warin hammata, ba bayan gari, ba boli, ba gumi mai wari, babu al'ada, babu mani, babu haihuwa, tsarkakakku ne kawai. Shi yasa Allah ya ce musu qaturati qasiratu tsarkiin. Wasu irin mata ne wanda ba su ma taba ganin wani miji ba sai mijinsu. Ka san ku a nan duniya ba za ka samu irin wannan matar ba. A wani gurin Allah ya ce musu qasiratun atraf. Suna takaituwa ne da mazajensu, sannan mazajen nasu ma ba sa ganin wasu mata sai su atraf, kuma tsare kun juna ne. Haka Ubangiji Ta'ala ya tattale su a cikin aljanna. Babu tsufa, ba mutuwa. Kuma anan Ibn Ashur ya ce an ambaci abubuwa guda biyu. Allah ya ce lahum fiha azwajun mutahhara. Kaga an ambaci mata. Sai kuma Allah ya ce wa nudkhiluhum zillan balila. Kuma za mu shigar da su wata inuwa, balilan, inuwa da take ainihin mayar waciya, wacce kuma ba ta karewa. Inuwar da mutum zai tabinta ba zai iya ganin ƙarshenta ba. Suka ce anan an ambaci abubuwa guda biyu, wanda su ne ababen da ɗan adam ya fi sha'awarsu suka birge shi a rayuwarsa. Abu na farko, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yana baiwa ɗan adam, musamman waɗanda Al-Qur'ani yake magana da su a lokacin suna raye, Larabawa. Yana cin abin da yake birge su, yake ba su sha'awa na jin daɗi, shi ne mutum ya gan shi a cikin lambuna, ga kuma ƙoramu suna gudana. Abu na biyu kuma, shi ne mutum ya zama da kyawawan mataye. To sai Allah Ta'ala ya ambaci wannan abubuwan guda biyu. Tare cewa aljanna duk abin da ɗan adam yake nema, in dai Allah ya ba shi aljanna to sai Allah ya ba shi. Kai dai ne ma Allah ya baka aljanna. Isa manzo Allah ya ji wani yana roƙon aljanna, Allah ka bani aljanna da gidajenta da matayenta da waye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka zafafa ko ka tsawaita ko kamar qala rasul. Manzo Allah ce kai dai ka roƙi Allah ya baka aljanna, dan in Allah ya baka aljanna duk wancan abubuwan ai suna cikin aljanna. Fiha ma la ayru ra'at wala udhun sami'at wala qabara ala bali ahad. Manzo Allah ya ce cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba, kunne bai taba ji ba, bai ma taba darsuwa a zuciyar wani ba. Ka ba abin da mutum zai nema aljanna bai sane shi ba, babu shi. Kamar sai ka ambaci waɗannan abubuwan guda biyu, saboda su ne mafi birgewar wanda Al-Qur'ani yake magana da su a lokacin. To kuma sannan za a shiga da su inuwoyi. A nan cewa zillan balila, ka dubi shi ainihin mausuf ɗin. Sai ka istiqaqin sifa din daga mausuf din, ita sifa din sai ka tsago ta daga abin siffantawa din. Ka ga ce zillan inuwa, ka ga ita ka siffanta, sai ka ce balila. Dan ka ita siffa sai ka tsago ta daga abin siffantawa, dan me? Dan a nuna ma girman inuwar da kuma kayan inuwar, kuma cewa za a shigar da su inuwa. Duk inda ka ce inuwa kenan akwai me? Akwai duhu ko akwai haske? A'a, idan aka ce guri da inuwa, asali gurin duhu ne kenan ko haske ne? Haske ne. Idan duhu ne, inuwar me za a yi? Kenan asali gurin haske ne. Ka je ka ga guri mai haske, hasken kuma sai ka cakuɗa shi da inuwoyi, kai ko shakka babu ka san wannan gurin akwai banƙaye tare da shi. To ka sai Allah ya gina aljanna a haka. Kuma sanne zama inuwa din, inuwa ce wacce ba ta karewa. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan ayar bayan waccan, suka ce saboda me? Suka ce lil muqabala, domin a baya magana su aka fara yi maganar kafirai, wanda suka kafircewa ayoyin Allah. Allah Ta'ala zai shigar da su wuta, idan kuma fatar ta kone za a canja musu ta fatar don su ɗanɗana azaba. To sai kuma Allah ce amma waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzo, kaga muqabala, an yi magana kafirai sai aka yi magana kuma sakamakon musulmi, sakamakon masu imani da Allah da manzo Allah. Malamai suka ce kuma anan dan Ubangiji Ta'ala ya ƙara bakanta wa su kafirai din, shi sa Ubangiji Ta'ala ya faɗi irin sakamakon da zai yi musulmi. Ubangiji Ta'ala ya sanya mana cikin wanda zai biyo aljanna, sai Allah ya ce ni.
إلى أهلها وإلى حقها.
Allah ta'ala yace inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah yana umarta ku ku mayar da amanoni zuwa ga masu su. Wa idha hakamtum bainan nasi, idan za ku yi hukunci tsakanin mutane, an tahkumu bil adl, ku yi hukunci da adalci. Inna Allah ni'ma ya'idukum bi, haqiqa Allah madalla da abin da yake muku wa'azi da shi. Inna Allah kana sami'an basira, haqiqa Allah ta'ala ya kasance mai ji ne, basiran kuma mai gani ne. Ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda kuka yi imani, ati'u Allah wa ati'u rasula, ku yi wa Allah ta'ala biyayya kuma ku yi wa manzan Allah biyayya. Wa ul amri minkum, ku yi biyayya ga mutumta al'amuranku. Fa in tanaza'tum fi shay'in, idan kuka yi jayayya a wani abu, farudduhu ila Allahi war rasuli, ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzan Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, idan kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira. Zalika khairun, wannan shi yafi alkhairi. Wa ahsanu ta'wila, kuma shi yafi kyawun makoma. Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai kuma yake magana kan abin da ya shafi amana. Duk da a zahiri za ka ga uwa babu alaƙa tsakanin wannan ayar da ayar da suka gabace ta. Zai iya yi wa ya zama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farar da wani hukuncin ne bayan bayani kan wancan hukunce-hukuncen, amma kuma ta wata fuska kuma zai iya wa suna da alaƙa. Dan a baya Allah ya magana kan ahli kitabi, irin abubuwan da suke yi na ainihin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma toshe mutane ga barin bin hanyoyin manzannin Allah, da irin abin da suke yi na ainihin hasada ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, da kuma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bisa ni'imar da Allah ta'ala ya musu, wanda ka'ida ta amana ba wannan ne abin da ya kamata su yi ba. To shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yake bayani, yake umartar al'umarsa ko bayinsa da su mayar da amanoni izuwa ga masu su. Wannan cewa amanoni, malamin zace ya haɗa kowace irin amana. Da Allah ya ce inna Allah ya'murukum, Allah ta'ala yana umarta ku an tu'addu al-amanati, ku mayar da amanoni. Kaga ka shi aka kawo shi da jam'i, ila ahliha, izuwa ga masu su. Shi isa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi, manzo Allah ya ce tu'addu al-huquqa ila ahliha hatta yuktasul shatil jalha min ashatil qarna. A ran alkiyama Allah ta'ala zai maida haƙoƙi ga masu su, har akuya mai ƙaho da ta soki mara ƙaho ta mai mata da haƙƙinta tukuna. Wa'annan ayoyin guda biyu ko wannan ayar inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, wannan ayar da take wannan gaban guda biyu, wannan shine koda Ubangiji ta'ala bai sako da wata aya a Qur'ani ba, ko bai sako da Qur'ani ba, sai wannan ayar dai abin da ya shafi jagoranci, to wannan ta isa wa mutane. Wannan abubuwan guda biyu sune abin da dukkanin jagoranci yake bukata, wanda in dai a jagoranci za a samu wannan, to al'umma za ta zauna lafiya babu matsala tare da ita. Abu na farko shine maida amanoni ga masu, abu na biyu shine yin adalci a wajen hukunci. In aka ce maida amana ga masu su, shine duk wanda yake da wani haƙi ya zama an nemi masa da haƙin sa gurin sa. Kisa anan amana din tana da fadi, ya kushi amanoni tsakanin Ubangiji Ta'ala da bayinsa. Irin ababan da Ubangiji Ta'ala ya ba mu amana na mu aikata tsakanin mu da shi ba tare da wani na ganin mu ba, to mu ba da su ga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisa Allah ce inna arnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilna wa asfaqan minha amma fa dan adam wa hamalaha al insan. Allah ce innahu kana zaluman jahura. Malamai ga ce wannan amanar ana nufin ababai da Ubangiji Ta'ala ya dora mana na shari'a, ayi kaza a bar kaza, har ga kokon jikin mu amana ne Allah Ta'ala ya bamu. To wannan amanar mu bai da ita ga mai ita, mana mu cika masa amanonin sa. Hakanan kuma amana tsakanin shugabanni da mabiyansu, domin duk mutumin da Ubangiji Ta'ala ya bai shugabanci ya bashi mulki, duk abin da yake a karkashin sa na al'umma ne amana ce Allah ya bashi. Ba an bashi bane dan kawai ya ci ya more shi da iyalansa, a amana ce Allah ya bashi, kuma wajibin sa ne wannan amana ya bada ita da cancanci a bada ita. Hakanan amana tsakanin mutum da mutum, ya baka amana ta dukiya, to lalle ka mai mata dukiya sai zuwa gare shi, ba kuma iya amana dukiya ba, har amana ta magana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yana gaya maka magana kaga yana waigawa, to wannan magana amana ce. Ya zo ya kira ka wani kaza da kaza, gaina haka kaga yana haka, to ko ba sai ya ce amana ba, amana ce. Dan me yasa yake waige? Yana gudun kada wani ya ji. Yanzu amana ce, dole ka rike masa wannan amanar. Idan ka fada wani wannan amanar, zaka amsa tambaya a gaban Allah ranar alkiyama. Kaga bai kamata ba kenan mutum ya gaya maka wani abu na magana wanda baya so wani ya ji, kai ma kuma kana da wani amini, kai ma sai ka gaya masa. Amma fa baya so a ji kai kadai na gayawa. Ai kenan ka ci amana. Shi ma kuma nan shi ma sai ya gaya nasa abokin, amma ba a so a ji dan kai abokina ne. Daga nan sai ya gazance ya haɗu kowa ma ya ji shi. Haka amana tsakanin abokan zama, miji da mata. Amana dai tsakanin kowa da kowa, to Ubangiji Ta'ala yana umarni a ba da ita izuwa ga masu ita. Domin duk amanar da ba a ba da ita ga masu ita ba, to mutum ya sani a ranar alkiyama zai ba da wannan amana ɗin, ko yana santa ko baya santa. Sai Allah Ta'ala ya ce wa idza hakamtum bainan nasi, idan za ku yi hukunci tsakanin mutane, an takuwa bil adli, to ku yi hukunci da adalci. Wannan tsakanin mutane ya shiga mutanen nan makusancinka ne ko manisancinka, masoyinka ne ko abokin gabanka ne, fajiri ne mutumin ko mai biyayya ne ga Allah, namiji ne ko mace ce, babba ne ko yaro ne, abin tsakanin babba da yaro ne, umarnin da Allah yake shi ne an takuwa bil adli, ku yi hukunci da adalci. Haka Allah ya gaya annabin Allah, annabi Dawud, ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil mi bil adl, kai hukunci tsakanin mutane da adalci. To wannan shine umarnin da Ubangiji Ta'ala ya yi wa kowa. Shi isa Allah Ta'ala ya hana mu gaba da iyata na min adalci. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, Allah ya ce i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, kada gaba da kiyaye tsakaninku da wani tana ku yin adalci. Ko da abokin gabanka ne, to amma kai masa adalci. Allah Ta'ala yace wannan shi yafi kusa da tsoron Allah, shi yafi kusa da kiyaye dokokin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haka mutum ko da mutum fajiri ne, to a wajen hukunci dole a yi masa adalci. Yana da cikin matsalar da muke samu mu a inda muke rayuwa, Allah ya kiyaye duk gaskiyarka bai haɗa ka da wanda ya fi ka shekaru, da wuya ka samu adalci. Abu ne mai wahalar gaske, kuma abin da zai baka mamaki, wallahi har gurin malamai aka je ga ba sa adalci ana. Kawai sai su kalli wancan na da shekaru, kai ba ka da shekaru, sai a hauka da faɗa. Ba ka ganin babba ne, ya za ka yi kaza, tare da cewa fa kai aka zalunta. Wannan ba shi ne tsarin da Allah ya bamu ba. Alal aƙalli ka ji wannan janibin, ka ji wancan janibin. Annabi Dawud abin da yake na yayi hukunci bai je ɗaya janibin ba, Allah Ta'ala ya zarge shi. Kaga wannan ya saba adalci. Idan za ku hukunci tsakanin mutane, an takuwa bil adli, ku yi hukunci, ku yi hukunci na adalci. Ba laifi ba ne bayan an yi hukunci na adalci ɗin in babba da karami ne to a nuna karamin to ya hakuri kaga ai babba ne yafi ka shekaru yafi ka kaza amma ba kawai ya zama shine mai haƙi kuma dan ne masa haƙin sa ba wani lokacin har a wasu haƙoƙi na dukiya sai ga idan da babba da yaro ne to ba a yi wa yaron adalci kawai sai a ce ya za a yi kawai rabu da shi ba ka gani kaza ne amma ubangiji ta'ala saboda adalin sarki ne Allah ta'ala ba zai haka ba shi yasa duk wani hukunci da aka yi a nan duniya bai adalci ba Allah zai sake shi a ranar alkiyama kakka taba zaton wai wani mai hukunci ko alkali ko kaza zai ma hukunci a nan duniya kar ka dauka an yi ma hukunci ya baka abu wannan abun ba naka ba ya zama naka wallahi ran alkiyama sai Allah ya sake yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace innakum taktasimuna ilayya kuna kawo kara gurina yace wala Allah adukum an yakuna alhana bi hujjatihi min al-akhar ke wata ila dayan ku ya fi dayan iya tsaye da hujja za ga wani a wajen shari'a bai da bakin da zai iya cikakken bayani zaka yana da gaskiya sai a fishi baki to manzon Allah yace to dayan ku zai iya zama haka sai manzon Allah yace to ku sani duk wanda ne yankan masa wani haƙi wanda ba haƙin sa ba to na yankan masa wani yanki ne na wutar jahannama a ranar alkiyama kaga ashe koda a nan duniya irin abin da suke yi sai mutum yayi zalunci yayi cuta sai a je gaban alkali yanzu kai da ya zalunta kudinka kuma da kudinka zai yaƙi ka a kotu kai kana ƙara kasha naka kudin shi kuma yana ɗebo kudinka da shi sai kuma yana ƙara zubawa daga ƙarshe sai ya ɗau lauya sai ai kaza sai ai ruling a ce ai baka abin sa ko ƙarya ne ko kaza daga shi kuma sai idan yana ta murna ai an yanke hukunci magana ta ƙare to ka sani baka taɓa gas ba sai ran da baka da ko kwabo zaka biya shine ranar kiyama ran da mutum bai da komai sai aiki ai ta masu wannan harkar ta faɗa ce in suna kiran suke cewa sai hali sai aiki ko ai alkiyama ne sai hali sai aiki cikakken sai hali sai aiki sai alkiyama ba wani wanda ya ce ka'ida ma kai da ubangiji za ku yi magana ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman manzo Allah ya ce ba wanda daga cikin ku hadisin adi cikin sahih bukhari manzo Allah ya ce ba wanda gare ku face sai magana shi da ubangiji gaba da gaba ba tafinta tsakani manzo Allah ya ce mutum ya kalli gabansa ba zai ga komai ba sai aikin sa da ya aikata ka kalli bayanka ba komai sai aikin ka afuwar mutum kai kalli damansa ba komai sai aikin sa hagunsa ba komai sai aikin sa mutum ya kalli gabansa ba zai ga komai ba sai wuta kawai tana dukan fuskar sa sai manzo Allah ya ce fattaqun nara walau bi shiqqi tamratin kori igar kuwa daga wuta koda ta yi yin sadaka da tsagin dabino ana ba ka da abin da zaka bayar sadaka sai tsagin dabino to ka ba da shi dan ka fashi kanka daga azabar Allah subhanahu wataala daka Allah ta'ala ya ce idan za ku yi hukunci ku yi hukunci da ku yi hukunci da adalci sai Allah ta'ala ya ce inna Allaha ni'ma ya'idhukum bi haqiqa ta'ala Allah ta'ala ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi kaga wannan wa'azi ne wannan ke nuna ma girman wannan wa'azin Allah ta'ala ne jibanci yin wannan wa'azin da kansa wa'azi shine umarni da aka yi muku na bada amanoni ga masu su da kuma umarni da aka yi muku na cewa ku yi adalci a tsakanin mutane da kuma sauran umarce-umarce na Allah ta'ala a cikin shari'arsa cikakkiyar shari'a kamilar shari'a wacce tattaro komai da komai to ubangiji ta'ala cikakken wa'azi yake muku a ciki kaga ce bai kamata mutum mai imani na gaskiya ba ya zama yana wasa da irin shari'o'in Allah da irin wannan umarnin da Allah yake mana abinda dai Allah ta'ala sai ne muku wa'azi da kansa subhanahu wa ta'ala sai Allah ce inna Allaha kana sami'an haqiqa Allah ya kasance mai ji yana cikin siffofin Allah akwai siffa ta ji kuma yana cikin sunan Allah sunansa as-sami'u kuma ubangiji ta'ala yana ji ji ne amma ba irin ji na halitta ba amma dai ji ne isa hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace inna Allaha sami'an sai manzon Allah ya nuna kunnansa ba yana nufin Allah yana kyamakin kunne ba a'a yana nuna jin sai yace basiran sai kuma ya nuna ido dan ya tabbatar mar cewa Allah yana ji kuma yana gani to kaga me ake nufi inna Allaha kana sami'an Allah yana ji ma'ana duk ayyukan duk maganganunku da kuke yi ubangiji ta'ala yana ji sai muku sakamako akan su ba wani zance da dan adam zai face Allah ya san me yake fada zancen wancan baya hana Allah ya gina wancan karajin wancan baya hana Allah ya gina wancan subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah basiran ne ubangiji ta'ala yana ganin ku mana duk ayyukan da kuke yi Allah ta'ala yana ganin ku la takfa alaihi la khafiya wata mai kuya ba ta kuya ga barin Allah ya alamu kha'inatul ayun wa ma tukfi sudur babu wani abu da Allah ta'ala baya ganin sa kaga ma'anar ubangiji ta'ala yana ganin sa mana Allah ta'ala zai muku hukunci akan sarana alkiyama duk inda kaji an ce Allah yana sani ko yana ji ko yana gani abinda ake nufi to zai hukunci akai subhanahu wa ta'ala ka da maganganun mu kenan da ayyukan mu kenan dukkanin su Allah zai mana hukunci akai shi sa Allah ce wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada saboda ji da gani suna da alaka da zuciya sa Allah ce kullu ulaika kana anhu mas'ula duk wa'annan ababan tambaya ne Allah zai tambaya akan sura na alkiyama haka Allah yana jin maganganunku kuma Allah yana ganin ayyukanku subhanahu wa ta'ala sai ubangiji ta'ala ya ƙara kiran masu imani Allah ta'ala ya ƙara cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ma'ana waɗanda suka yi imani da Allah da manzon Allah imani na gaskiya sai Allah ta'ala yake atiqullaha ku yi wa Allah da'a ma'ana ku yi wa Allah biyayya ku bi dokokin Allah ku bi shari'ar Allah ku bi umarce-umarcen Allah ku nisanci ababen da Allah ya hana sai Allah ya ƙara cewa wa atiqur rasula kuma ku bi manzo ar-rasula anan kaga alif dalal din na ma'arifa ma'ana wannan ar-rasul din ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mai ta atiqu ibnu ashur yace nan amma mai ta atiqu dan an nuna ma muhimmancin da'a ga manzon Allah dan an nuna ma cewa da'a ga manzon Allah da'a ce ga Allah dan za ga a wajen ulul amr ba ƙara cewa atiqu ba atiqu Allah wa atiqu rasul sai cewa ulul amr minkum su ba ce a tsi'u ulul amri minkum ba saboda ulul amri ba sa daukan irin hukuncin biyayya da ake wa Allah da irin hukuncin biyayya da ake wa manzon Allah amma biyayya da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kai tsaye biyayya ne ga Allah to dan kuma kada wani ya dauka irin biyayya da za ya ulul amr irin biyayya da za a yi wa manzon Allah kenan a shi sa Allah ya adafin Allah sai karkawa a tsi'u ma'ana yanda da laqan za'i wa Allah biyayya haka da laqan za'i wa manzon Allah biyayya shi sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka fahimci haka idan annabi ya umarni in ba su fahimta cewa umarnin na shari'a bane to sai sun tambayi manzon Allah saboda umarnin da Allah ya ce wa bi rasula kaga lokacin da barira Allah ya kara mata yadda mace ce ga ta dai baiwa ce asali amma mace ce mai albarka kwarai kwarai da gaske akwai sunnoni uku ta hanyar da aka same su to lokacin da aka yanta ta tana karkashin auren bawa mugis mijinta bawa ne to a kaida ta shari'a idan bawa da baiwa suna aure ita matar da aka yanta ta zama ya tana da zabi ko ta fasa auren ko ta ci gaba saboda yanzu ba matsayin su ɗaya ba ko fa in su ba ɗaya bane to mugis yana bala'in santa idan ce ba ta zauna da shi ba zaka sha mamakin irin soyayya da mugi zake bi barira yawo ya dinga yi a garin Madina yana kuka shi sa ma manzo Allah ya gaya Abbas yace Abbas kai mamaki irin san da mugi zake bi barira kuma kai mamaki shi kuma irin kin da take masa amma duk da wannan tace ba ta zauna da shi ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata magana me zai hana ta zauna da shi tace da manzo Allah ya manzo Allah umarni ne ko ce da kuke nema mata mana un umarni ne na manzo Allah magana ta kare za ta zauna sai manzo Allah ce bal ashfa'u a ce to nake nema su ya manzo Allah bana bukatar zama da shi saboda sun san ka'idar shine duk abin da manzo Allah ya umarni kawai za ya maka biyayya amma akwai ababan da ababe ne wanda ba su da alaka da shari'a abu ne da yake alaka da duniya lokacin da manzo Allah ya zo garin Madina ai ya samu sunayin a kilili irin barbara da ake wa dabino sai manzo Allah ya gani cewa ai ko ba ku yi wannan ba dabino zai to sai saki tun daga abin da manzo Allah ya faɗa da aka shekara sai dabino ya yi kyau sai manzo Allah ce antum a'lamu bi dunyakum manzo Allah ce to ku ko fitar duniyar ku ce ba dan kayan ku ta saboda ba babin shari'a bane babun duniya ne kawai wannan. To shi sa aka yi adati da aka ce atiu Allah kuma aka ce wa atiu rasula, saboda zaka ulul amr. Amma zaka guraren da baka ulul amr ba, ai Allah baya mai tabi'u da ubangi ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa rasula wa la tawallu anhu wa antum tasma'una. Kaga cewa kai atiu Allah wa rasuluhu ba kar cewa wa atiu rasulahu ba. Hakanan da Allah ta'ala ce a wa atiu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshal. Kaga nan ma ba kara kawa biu ba, saboda ba ka magana ulul amr ba. Haka da Allah ce mai atiu Allah wa rasulahu yakshal Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizuna. Amma nan saboda zaka ulul amri dan a bambanta ma biyayyar da za a yi wa manzon Allah ba irin ta ulul amr ba ce, sai aka kawo atiu Allah sai kuma ce wa atiu rasula. Hakanan ana buƙatar ubangi subhanahu wa ta'ala kai masa biyayya mutlaqar biyayya, dan duk inda Allah yace kai to babu cutuwa a ciki. Haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya yake man mutlaqa, dan manzala shi yana isar da sakon Allah ne yana zartar da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To sai Allah yace ulul amri minkum da majmuta al'amarinku. Anan ulul amri malamin sun fassara shi abuwa guda biyu. Ulul amri shine shugabanninku na jagoranci, shugabanninku wanda suke shugabantarku a zamantakewar ta rayuwa. To wayannan wajibi ne a yi musu biyayya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi masu daman gace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bayani kan a yi wa shugabanni biyayya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa a hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda. Abu Huraira cewa ausani qalili an asma wa bi wa in kana abdan habashiyan mujaddaul aqrab. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi min wasiya cewa shugaba na ji abin da zai faɗa ne masa biyayya, koda bawa ne, bawan ma baki kuma mai yankakkun gabobi, to ne masa biyayya tunda shine shugaba. Haka ya zo hadisin Abu Dharr, Allah ya ƙara masa yadda a kwatankwacin irin wannan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin Ibn Umar, Allah ya ƙara masa yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kala ayadan am ta'atin laqiyallahu yawmal qiyam fi la hujjatala. Duk wanda ya cire hannunsa ga barin da'a, irin masu tawaye din sai an ba ruwan mu da wani shugaba, duk dagute ne dukkan zai kala, sai zai hada Allah ranar kiyama ba shi da wata hujja. Manzo Allah ce man mata laysa fi unqihi bai'atun mata mai ta jahiliyyati. Duk wanda ya mutu a wuyansa babu wata chaffa da yau shugaba, to zai mutu ne irin mutuwar jahiliyya. Shi yasa ka'ida ta musulunci idan al'umma tana da shugabansu to haramun ne wani zai tawaye, dole yayi biyayya kawai, haramun ne yayi tawaye. Ko da ku shugaban nan yana wani ayyuka na zalunci da fasikanci, haramun ne ya masa tawaye, saboda yin tawaye yakan haifar da ni, yakan haifar da fauda cikin al'umma, sai baya zuwa ga zubar da jinanan mutane da hana al'umma zaman lafiya, wata ila ma ya bai zuwa ga rushewar gari baki ɗaya. Sai na Usman, Allah ya ƙara masa yadda, ka dubi ƴan tawaye tawayen da suka yi masa, amma ya hana ma a yaƙi su. Daga ba burgewa ba ce, domin to da yawa za ga musamman jahilai da ba sa zuwa makaranta, to su dama abin da ya fi ɗaukar su kenan wani tawaye. Daga yanzu duk wanda ya fito tawaye to yanzu shi ne na Allah a gurin su. Ga wannan tafarkin jahilai kenan. Zaga duk wata mummunar aqida da aka kawo ta a wannan al'umma ta manzon Allah, tushen ta farkon ta shine ce a shugabanni tawaye. Duk wanda ya karanta tarihin musulunci, kawarjanci ba haka kai ba, to shi an ci ba. Shi ma abin da ya dade haka kenan. Abdullahi bin Sabah da abin da yazo kenan cewa shugabanni azzalame ne, ai musu tawaye, an kwace mai mulki mulkin sa kaza da kaza, daga ne bullo da abin da yake so ya bullo. Tuma kawarajawa suka yi tawaye. In ka dawo kusa mu dawo ma ƙasar mu Najeriya, sanda shi'a za ta zo Najeriya, da me aka fara mana Muslim Brothers, aka ce duk shugabannin mu dagute ne, ko ba haka ba? Kowa dagutu, kowa dagutu, kowa dagutu, ana nan bul sai shi'a ta bullo, ko ba haka kai ba? Boko Haram ya ta zo, eh duk shugabannin kafirai ne, duk ma bokon kafirci ne, ba haka ba ne? Daka duk abu irin wannan in ya zo, ya kamata kai da kake zuwa makaranta kai ta ka tsantsan da shi. ba kawai da wani malami ya fito ya soki gwamnati ko ku ta tsalle kuna mun nayi shine malamin Allah ba ka bari ka ga tafiyar dota kida ita iyayenmu da malaman magabata suna da cikakken hankali in sai ga kura irin wannan ta taso sun san akwai datti a karkashin ta to amma sun san a lokacin da suka yi magana su ma tafiya za'a yi da su sai su koma gefe in suna tare da masu hankali su yi musu bayani kar ku bocin kurar yanzu lokacin da harkar brothers ta zo wanda uba ne ko malami zai zo garin nan ya kara ji ya ce ba daidai ba ce a saurara masa masu ya koma gefe masu hankalin amma da yawan mu na san akwai wanda iyayensu a gida sun gaya musu wallahi mutumin nan ba kan gaskiya yake ba amma sun san sun fito lokacin sun faɗa guguwa ce tafiya za ta yi suna cikin matsalar jahilai duk inda ka kai da ilimi da nuna musu hanyar Allah da hanyar manzon Allah in dai ba za su yi kana zagin shugabanni ka nemi tawaye ba kai ba malamin Allah ba ne duk kuma rashin karatun malami in dai zai hau mimbari ya rigima ai shugabanni azzalumai ne ai kaza ai musu kaza yanzu zaka ji ana tara bari a gari ayyo malam wani ya taba mutana to ya taba su sai ni naka yanzu shine malami na Allah yayi mai wai ya taba shugabanni ai ba yi da tsoro ai ba yi da tsoro kuma kana ziga shi ba yi da tsoro kuma da za a yi ramda shi a kulle ba za ka taba kefa na rana daya ka gidansa ba sai kai ka ziga shi ba yi da tsoro kuma shi ma san abin da ya ba daidai ba ne ko ma mafi yawa ba dan Allah yi ba ko wani abin ana yi don neman suna ko da shugaba abin da ya saba wa Allah ne a iya saba wa Allah ake kinye masa biyayya amma nan baya bayawa zuwa ga ai masa tawaye daga dole sai mun ba a hankali wata irin rayuwa muka shigo yanzu wanda fatintunu ga sannan kala-kala su shigo mana kuma mafi yawa fatintunin za a shigo mana da su wallahi ta hanyar da ake shigo mana da su kenan kawai mutum yana da gurɓatacciyar aƙida kawai sai ya zo kawai sai ya dan samu dama sai ya soki gwamnati naka yiwu sai a biyo shi da an fara tafiya zai fito muku da mai aƙidar sa ai ga aƙidar sa sai ya fito da ita naka ba a yi shugabanni tawaye ba a yi musu tawaye haramun ne musu tawaye hadisin Ubadul bin Samit Allah ya kara masa da haka yace baya ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cin sanɗi wa ba'ati fil makarahi wal manshati yace mun wa manzo Allah baya'a a wajen za a yi masa ainihin zamaji kuma za mu yi masa da'a a abinda muke jin dadi da wanda ba mu jin dadi wa ala anna Allah nuzaza amra ahlihi kuma mun man baya'a cewa ma'abuta al'amari shobanci ba za mu yi musu jayayya ba sai illa an taro kufran bawahan sai dai da kuka kafirci karara wanda ba an tawile za a yi masa to shi ma iya wannan anan ne ba za a musu biyayya ba amma sauran abu da su umarni wanda bai saba Allah ba to anan dole ne a yi musu biyayya ta yake nan akwai alaka tsakanin biyayya ga shugabanni da kuma biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da dama wanda za mu kawo su yanzu lokaci ya yi sai gobe Allah ya kai mu za mu kawo su sannan sai mu dora insha Allah wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.